Dakarun hukumar kwastan ta Najeriya a birnin Lagos sun rufe manyan gidajen ajiye kayayyaki 17 na kamfanonin 'yan kasashen waje su hudu a Lagos, bisa ga umarnin shugaban hukumar Abdullahi Dikko Inde, wanda ya ce suna neman wannan kamfanonin guda hudu na su biya harajin da ya haura miliyan 26,000 na shinkafar da suka shigo da ita fiye da izinin da aka basu su yi. A filar da na yi da shi, Abdullahi Dikko Inde ya ce ai daga cikin kamfanoni 27 da aka baiwa hurumin shigowa da shinkafa a bara, waɗannan hudun su ne suka zarce adadin da aka basu da ninki 10. Kuma sauran sun biya haraji, amma waɗannan hudun ne suka ƙi su biya harajin.
To wannan abu tun lokacin da shi wancan president kenan na tafi na yi mai magana, na gaba cewar ba za mu so ba bayan Allah da suke noma shinkafa ya zama da cewa sun noma shinkafa waje ta danne musu kasuwa, tun da mu ma muna son mu fara cin shinkafa da aka noma a Najeriya. To ganin haka na basu, na ce musu to tun da kun shigo da ita ba akan ba a kun wuce manzalin da aka ce, na rubuta ma ita minista ta finance, na rubuta ma shi minista na tattalin ma'aikatar gona, dukkan su ba wanda ya bani ansa kowa ya biris da ni. Na tafi da farko na je na rufe waya house ɗin nan, aka zo aka ce in buɗe, na buɗe, na kira mutane na ce su zo su biya, na ba su lokaci na ce su biya ga lokacin da za su biya. Kuma a lokacin da aka ce su shigo, bari in ƙara bayanin wannan, lokacin da aka ce su shigo da wannan ton 1,500 an rage musu farashi, saboda ana ganin cewa ana so a taimaka musu tun da suna da injinan noma. Aka sa musu kashi 10 na haraji, kashi 20 na tara. Amma ni da kai in za mu shigo da shinkafa nan, za mu shigo da shi kashi 10 na tara na haraji, kashi 60 na tara. Ka ga ni da kai muna da kashi 70, su suna da kashi 30. A ta wajen girkiya kuma wai kasuwar ta 'yan Najeriya ta za a danne. To shine na ce ban yadda ba, na ba su lokaci na ce su biya wannan kashi yadda ni da kai za mu shigo da shi su biya kashi 70. To shine ake ta tsalle-tsalle. Kuma abin da ke daban kake ce, cikin kafaronin yawancin su ba 'yan Najeriya ba ne. To yanzu na liki kuma na shuɗa su da custom na coki sai sun biya ɗanɗan kuɗin. Kuɗaɗen da ake bin su su ne miliyan 26,000. Kamfani hudu ne wanda suka yi abin da kare doka da abin da aka ce su shigo da shi.
Amma ba ka ganin kamar wannan matsayin naku ko na hukumar ka wanda ya haɗa da cewa ba za su sake ci gaba da wata mu'amala da ƙasar Najeriya ba ko wata cinikayya a cikin Najeriya ba sai sun biya wannan harajin da ake neman su biya, zai iya cin karo da dokoki ko ƙa'idoji na mulkin Najeriya alal misali?
Idan ƙasashen su ne su yi haka, in ƙasashen ne ba za su yi haka ba. Kuma wannan wani abu ne wanda wasu sun biya, ko aka ce an ba da lamunin nan kuma an ba ku lokaci ku biya saboda kuɗaɗen nan suna da yawa. Kuma Alhaji Umar, abin da nake so in kwatanta cewar ga ƙasa nan kusa da Bokoto na ƙaramin ƙasa ce. In ka je ko usul aka hura ba mai moci sai ya tsaya. Kuma nan ce ƙasar da duk lokacin da mutum ya yi ɓanna, ya yi cuta, ko an ci hanci, ko an yi ɓanna, ko an yi laifi, sai a ruga kotu. Da an ruga kotu sai a tsantsai da al'amari, sai abu ya kai cikin abin da ɗin lokaci. Yanzu ba ɗin cewa aka kai kotu. To abin da na sani cewar kotun Najeriya ta san muna da tabbacin cewa duk wani abu da ya shafi hukunci akan haraji ba mu taɓa watsuwa ba a kotun Najeriya. Duk alƙalan Najeriya suna mutunta biyan haraji. Saboda haka muna ƙalubalantar su je kotu.
Shugaban hukumar kwastan ta Najeriya kenan Abdullahi Dikko Inde yana tattaunawa da ni bayan da suka rufe waɗansu mayan gidajen aje kayayyaki guda 17 mallakar waɗansu kamfanoni guda hudu masu shigowa da shinkafa a Najeriya, a ciki har da kamfanin nan na Yan Stallion wanda aka fi sani da Yan Vaswani, wanda dama an daɗe ana ja in ja akan al'amuran tattalin arziki da su da shugabannin Najeriya a baya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.